Masu sauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Halima Abdullahi jagora shirin
madaran mata kan ku zan yi jaka har da matan gidan ma ba sa ki ba
madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu duba yanayin tsare-tsaren fasahar zamani wato tech ecosystem wanda za a iya cewa ya kunshi ababe da dama kamar zuba jari kere-kere yanayin amfani da su a zahiri tare da tarin hanyoyin da kamfanoni ke amfani da su don gudanar da ayyukan su na yau da kullum lakari da cewa a cikin shekarar 2023 da muke ciki majalisar dinkin duniya ta fitar da alƙalama da ya nuni da cewa kimanin mata miliyan 259 ne ba sa samun internet a kan takwarorin su maza kuma mata ba su da yawa a fannin kimiya fasaha injiniya da lissafi ita ma cibiyar koyar da kirkire-kirkire da fasaha ta Najeriya ta ce mata kaso 22 cikin 100 ne kacal waɗanda suka kammala karatun digiri a jami'o'i a Najeriya a fannin kimiya fasaha injiniya da lissafi a kokarin ganin irin ci gaba da aka fara samu a wannan fannin ga mata musamman ma a arewacin Najeriya ne muka ji ta bakin wata matashiya da ta kirkire cibiyar Blue Sapphire kuma ta fara bayani da me ake nufi da tech ecosystem
sunana Maryam Lawal wata bini ce shugabar Blue Sapphire Hub wanda wuri ne da muka kirkire shi domin mu samu wada matasa su zo su koyi yadda za su yi amfani da technologies da inganta rayuwar su su inganta mu'amalar su inganta kasuwancin su so shi tech ecosystem abu ne da ya kunshi kusan akalla mutane sun kai 7 ya kunshi su masu kirkira shi wanda ya kirkira ba lalle ma ya iya hada kirkira ba to akwai kuma wanda su iya hada kirkira akwai kuma wanda shi zai saka hannun jari a ciki akwai wanda zai policy kamar gwamnati kina wanda za su taimaka wannan policy din ya zama cewa idan ka kirkira manhajar ka za ta tafi akwai ɗan kasuwa da za su yi amfani da wannan kirkirar da kai so akwai masu tallafo kamar su nuna maka me ya kamata kai su ne kamar su hubs akwai makarantu da suke wayarwa da mutane kai akwai irin corporate companies su ma suke building wannan softwares ko kuma a suke saka hannun jarin su domin a tafi da kasuwanci so abu ne da ya kunshi gaskiya mutane da yawa kuma kowa yana ba shi da tashi gurin mawar domin a mu ci gaba a wannan technology ecosystem
wadannan ci gaba za ki ce aka fara samu a wannan fannin ga mata da matasa
a gaskiya an samu ci gaba ba kaɗan ba wanda a da gaskiya mutane ba kowa ne yake son yin amfani da fasahar zamani ba yanzu za ki ga a cikin matasan mu suna kirkiran manhajoji da manya-manyan kamfanonika suna iya amfani da su suna iya kirkiran abin da mutanen gari za su yi amfani da shi mata da yawa sun shiga cikin harkannin tunda ko lokacin da muka fara ina tuna wanda ina makaranta sai yake kira na da yake ni kaɗai ce mata a ajin su yake ce min kande to amma yanzu daga baya yanzu gashi nan kamfanonika da yawa mata sun kirkire su manhajojin na harkar tech din nan suna yi community management na harkar tech din nan suna wayarwa da mutane kai a arewa kuma mata da yawa suna wannan abin ko a yanzu a cikin Kano ake ga irin manya-manyan hubs ko mata ne suke jagoranta su so mata sun karbi amfani da fasahar zamani hannu bibbiyu kuma suna taimakawa kuma su ma suna amfana da ita
ga Najeriya kuma me ake ciki ne
a gaskiya zan ce Najeriya ta yi nisa ita ma ta yi zarra a Afrika akan harkar kimiyya da fasahar zamani akwai matasa da yawa da suka kirkiri manhajojin da suka canja yanayin kasuwanci da yake a cikin Afrika baki daya da duniya baki daya ma an san da zaman su sai dai ka ce kaman ba wai kamar irin yawan yanda muke gani a sauran kasashe ba amma yanzu a maganar amfani da fasahar zamani wurin tallata hajar kasuwanci an koya an san da za a sai dai kawai zaki ce kamar e-commerce din yadda muke san ya karbu bai samu wannan karbuwar ba mu wannan abu ne da akwai matsalar policy akwai matsalar rashin sa hannun jarin mutanenmu da suke yi akwai matsala ta shi kansa logistics to duk wannan su ne suke dakile wannan harkar kamar amfani da manhajar wurin kasuwanci amma in kika cire e-commerce kika kalli wata kamar su e-payment system din nan kamar fintech an samu karbuwar sa a Najeriya kuma an samu mutanenmu da yawa da suke ta kirkirar fasahar a wannan wurin da yake ta shiga lungu da saƙo mutane na amfani da shi alhamdulillah
bari mu koma naki bangaren waɗanne nasara kika samu da kuma irin kalubalen da kike fuskanta
alhamdulillah gaskiya nasara an samu saboda mutanen da muka wayarwa da kai yawan su akalla a kasar sun kai kusan mutum 25,000 akwai wani abu da ya faru wata mata bayan ta ji gidan radio tana ba da labari tace ita sanadiyar abin da na koya mata yanzu kayanta tana fitar da su har kasar Spain ana sayan kayanta saboda mun koya mata yadda za ta yi kamar irin su graphics inta branding inta ya gyaru duk yanda za ta amfani da technology ta sa kayanta a yanar gizo ta saida to duk mun gyara mata to ni ban ma sani ba sai a gidan radio ake cewa ai wani program da muka yi ne ya taimaka ma matan nan taiwa samu wani cigaba na an waye an san ya kamata ai amfani shi an waye an san ya kamata a girkira inda kawai ya rage shine a san ya kamata a sa hannun jari a ciki
ya batun samun karin mata da za su shiga wannan fannin da kike ciki
to a gaskiya kamar mu duka wa'annan matan da muka yi zanza akan harkan nan a arewacin Najeriya mun zo mun hadu mun tattauna ma har mun fara fitar da kungiya duk da dai ba wai mata kadai take kallo ba tana kallon kowa ne a arewa to amma duk da haka na san cewa saboda mu mata ne na san cewa zamu waiwayi lamarin ya zamu jawo hankalin mata su shiga cikin abin dummu-dummu kuma mu hada fasahohin mu tare kuma akwai abubuwa da na san cewa za a kalle su kamar harka ta mentorship
wanda kira kike da shi ga mata ƴan uwanki
kira na ga mata shine su waiwayi fasahar zamani su san cewa ta zo ta tsaya ne ba ta zo ta tafi ba dole za a cigaba da yi kullun gaba ake yi su karbe shi hannu bibbiye su koya wa ƴaƴan su to in su kai haka insha Allah wani ma zai mora su za su mora za a samu cigaba yanda ba a tunani amma sai sun dan yi hakuri na dan kankan lokaci wani zai kai wata 6 kana koya wani zai kai wata 3 wani zai kai shekara kana koya amma idan ka maida hankali mori yadda zaka ci ba kadan bace ba saboda haka ina kira ga su da su karbi wannan kimiya da fasahar zamani da hannu bibbiye kuma cigaba da amfani da ita domin inganta rayuwar su insha Allah kuma za a samu ribar da ake so
ganin irin geben da ake samu a fannin STEM wato kimiya fasaha injiniya kere-kere da lissafi an kafa kungiyoyi da dama kamar kungiyar mata a fannin fasaha ta Najeriya wato WIKIN wacce ta kasance wata babbar al'umma ta mata to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauki mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
kai kayan ba sanan ba ta sake ba me yasa alqur'ani maka